أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatawin rahma shirin da yake baku dama da mu aiko da tambayoyin ku dan da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tare da muna asabar ne 25 ga watan Safar na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 2 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam, ya halicce shi gangar jiki ya kuma sanya masa ruhi. Wadannan abubuwa guda biyu, gangar jiki da ruhi, su suka hadu suka yi dan adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qaulu lahu sajidin. Allah ya ce wa mala'iku, idan na daidaita halittar annabi Adam sannan kuna busa masa ruhi na, to ku fadi ku yi masa sujjada. Saboda waɗannan abubuwa guda biyu su suka hadu suka yi halittar dan adam, gangan jiki da ruhi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama ruhin dan adam, saboda haka ya danganta ruhin zuwa gare shi, shi wa nafakhtu fihi min ruhi, na ainihin busa masa ruhi na. Wannan ta sa dan adam ya samu daraja da daukaka da karama da Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa akan sauran halittu. Cewa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ce hakika mun karrama ƴaƴan Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, muka dauke su a ruwa, muka dauke su a fili, a tudu muka dauke su a ruwa. Wa razaqnahum min at-tayyibat, muka kuma azurta su da dadadan abubuwa. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, muka fifita su akan halittu da yawa da muka yi tafdilan, fifitawa. Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana lokacin da Iblis ya bijire wa Adamu alayhi salam sujjada, yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, yanzu baka yanzu wannan da ka karrama shi a kaina. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya karrama dan adam, ya bashi wannan matsayi, ya kuma sanya dukkan wata halitta da Allah subhanahu wata'ala ya yi da take kewaye da dan adam a sama da ƙasa, Allah ya yi ta ne domin ta zama a bar amfanuwa gare shi dan adam, ya amfana da sararin samaniya, ya amfana da ƙasa, ya amfana da teku, ya amfana da iska, da dukkan wata halitta da take kewaye da shi. Ace wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min. Allah ya ce ya hore masa abinda yake, ya hore muku abinda yake sama da abinda yake ƙasa, duka daga halittar Allah ne. Wannan duk yana daga cikin karama da Allah subhanahu wata'ala ya wa dan adam. Bayan Allah subhanahu wata'ala ya sauko da annabi Adam bayan ƙasa, sai ya aiko shi, ya haɗo shi da abinda zai raya masa ruhin nan nasa, wanda shi ne abinda ya sha bamban da shi, ya samu ɗaukaka da shi a kan sauran abubuwa. Wato shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shiriya, ya bashi kundi wanda a cikinsa ya yi masa bayanin abubuwan da suka dace da abinda ba su dace ba, ya yi masa bayanin shiriya, ya masa bayanin abinda zai samar masa da jin dadi na rayuwar duniya da ta lahira, ya kuma masa bayanin abinda zai jefa shi cikin wahala da bakin ciki da damuwa a duniyar sa ko a duniyar sa da lahirar sa. Ce fa imma ya atiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. In shiriya ta ta zo muku, duk wani wanda ya bi shiriya ta to babu tsoro tare da shi ko ba zai baki ciki ba. To wannan shiriyar ita ce Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko annabawa da ita. Kowane annabi zai taho da irin wannan shiriyar zuwa ga mutanansa, yana nuna musu abin da ya kamata da abin da bai kamata ba, wanda wannan ci gaba ne da ginin dan adam da kula da wannan ruhin da Allah subhanahu wataala ya sanya masa, wanda ya fi amfani sama da kula da gangar jiki da Allah ya gina shi da ita. Saboda shi wannan ruhi idan ya samu kyakkyawar kulawa, aka bashi abin da ya dace da a bashi na shiriyar Allah subhanahu wataala da koyarwar annabawa, to shine zai sa mutum ya zanto mai amfani a rayuwarsa, ya amfani kansa, ya amfani waɗanda suke tare da shi, ya kauce wa dukkan wani abin da zai cutar da kansa ko ya cutar da wani. Shi yasa annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko ba sun zo ne don su gina gangar jikin dan adam ba, sun zo ne don su gina wa dan adam ruhinsa. Saboda gina gangar jiki wannan wani abu ne da dukkan wani mai rai yakan damu da wannan zanibin, ba sai ma an nusar da shi ba. Zarar Ubangiji subhanahu wataala ya sa masa rai, to zai san abin da jikinsa yake bukata. Allazi khalaqa fahada, ubangiji shine ya halitta, sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa kowane abu mai rai, kowane abu mai rai Allah ya nuna masa abin da yake zai iya amfana da shi, baya bukatar ma sai wani ya koyar da shi. Yaro jariri daga zarar ya zo duniya zaka ga cewa ya iya yadda zai tafi mamar mahaifiyarsa ya sha, baya bukatar sai an bashi wani course ko koyarwa ta musamman kafin ya iya wannan. Kowace dabba haka zaka ga tana neman abin da zai ci, zai amfane ta, tana kauce abin da zai cutar da ita. Wannan hidaya ce fitriya khalqiya, Allah ya riga ya halicci dukkan wani halitta da ita. Sai hidaya shiriya wacce take annabawa ne suke zuwa da ita, wanda ita ce ta shafi gina ruhin dan adam ya zama mutum cikakke mai ma'ana, wanda zai amfanar da kansa kuma wasu za su amfana da shi, wanda zai zama mai basira, ya san me ya kamata da abin da bai kamata ba. To gina ruhin dan adam da gina masa zuciya shine babban aikin annabawa, domin wannan shine yake samar da mutum mai amfani a rayuwa. To haka nan musulunci da yazo ya ba mu wannan janibin muhimmanci kwarai da gaske, ya yaki dukkan wani tunani wanda yake kararraba gangar jiki da ruhi, ko dai waɗanda za su ga cewa kawai gangar jikin ita ya kamata a damu da ita, amma banda ruhin dan adam a damu da abinda dan adam zai ci, abinda zai sha, inda zai kwanta, yadda zai huta, wanda ya zama shine kawai tunanin mutane, ba sa tunanin kuma yaya dan adam zai zama mutum nagari, ya dan adam zai zama mutum mai tausayi, mai imani, mai gaskiya, mai amana, mai wannan baya gaban su, su dai ya dan adam zai samu ci da sha. Wannan ita ce nazara maddiya, wato duban dan adam kawai a matsayin shi na wani hali, wata halitta ce da take bukatar abin da zai gina mata jikinta, da kuma waɗanda su kuma kawai janibin ruhin kawai suka dauka shine muhimmi, suka watsar da janibin gangan jikin. Saboda haka za su iya zama cikin yunwa, za su iya zama cikin kishi, za su iya rayuwa a cikin daji, ba a cikin jama'a ba, cikin wahala, su riƙa wahalar da kansu da sunan suna ƙara neman kusancin Allah. Musulunci ya zo ya nuna ba haka ba ne, ɗan adam waɗannan abubuwa guda biyu su suka haɗu suka yi ɗan adam, wato gangan jiki da kuma ruhinsa, duk da cewa rayar ruhinsa yana gaba da rayar gangan jikinsa. Mutum zai iya haƙuri da abin da ya shafi gangar jiki inda har ya zanto ruhinsa zai samu lafiya, ba ya fifita gangar jikinsa akan ruhinsa ba. tafiya tayi tafiya abubuwa suka yi ta canzawa yau aka wayi gari kusan dan adam ya koma kawai tunanin gangar jikin sa yake ba tunanin ruhin sa ba yanzan to kowa kawai in ya tashi abin da yake tunani kawai ya zai samu abin da zai ji dadi a jikin sa ko waɗanda suke tare da shi je da su dadi ta wannan bangaren tunanin sa ci da sha da sutura da matsuguni wannan shine kawai tunanin sa aka cire wa mutane tunanin gyara zuciya da gyara ruhi daga zuciyar su aka tira musu daga wannan da kwakwalwar su aka cire musu wannan tunanin ya zauna ba sa tunanin wannan sai kawai tunanin ya za su raya gangar jikin su ya za su zama wani abu a cikin harkar rayuwa ta duniya kadai babu shakka wannan ita ce illar da tsare-tsaren da dan adam ya zawo ya tsarawa kansa da ibar na Allah ya haifa masa sabon tsarin gurguzu ko tsarin jari hujja da abin da suka gina dan adam akan sa kenan tsarin gurguzu daman can gaba ɗaya ma ana nuna masa kayar ma ya yarda akwai Allah tsarin jari hujja tsarin ba ruwan Allah kuma za a nuna masa cewa kai rayuwarka yadda kaga ya tayi maka kada ka sa sha'anin addini ko sha'anin Allah a gaban ka zanto za a fifita rayuwa akan rayuwar gangar jiki ko rayuwa ta duniya akan rayuwar wato gyara zuciya da gyara halayya da mutuntaka to wannan kusan shine babbar illar da ta samu dan adam bayan kaucewa hanyar Allah ko hanyar annabawa gaba daya sai aka wayi gari babu abinda ake dasa dan adam akan sa ko ake tarbiyar dan adam akan sa sai wannan kafofin watsa labarai babu abinda suka fi damuwa da su tallata illa wannan hakanan tsare-tsare na gwamnati na 'yan siyasa abinda suke tallata shine wannan bangaren hakanan in ka shiga tsare-tsare na makarantu wato manhaja ta koyarwa a makarantu abinda ta kunsa shine wannan bangaren sai zama da duk wanda zai taso cikin irin wannan yanayi zai taso a tunanin sa kawai yaya zai gina duniyar sa kadai ya zai samu abinci ya zai samu sutura ya zai samu tsuguni ya zai yi kudi ya zai zama wani abu amma baya tunanin lahira kwata-kwata a cikin kwakwalwar sa musulunci ya rusa wannan cewa tajji fi ma atakallahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin ruba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kunkule nasihu da aka yi wa Karuna wanda yana daya daga cikin manyan wadanda suka mai da harkar duniya ita ci gaban su ba tunanin lahira ba tunanin mutuntaka ba tunanin imani a tunanin ya za su tare dukiya ya za su fanta ma da dukiya ka ce masa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhira abin da Allah ya baka kai amfani da shi ka nemi lahira kada ka dauka cewa amfanin sa kawai anan ka ci ka sha ka more kai alfahari kai nuna ka isa ba wannan ne abin da ya dace kai ba kai tunani zaka nemi lahira da abin da Allah ya baka wannan ba yana nufin kada ka manta da rabanka a duniya ba ka ci ka ciyar ka taimaka wa ƴan uwanka danginka iyalanka duka su san kana da shi shine wala tansa nasibaka min ad-dunya amma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kamar yadda Allah ya kai ma ya kyautata maka ya baka kai ma ka kyautata kai ma wasu wala tabghi al-fasada fil ard kada wannan dukiya ta saka zama mabarnaci a bayan ƙasa garin ka mallaki dukiya ka iya taka kowa ka iya wulakanta kowa ka ci mutuncin kowa ka yi amfani da dukiyarka wajen a gallaza ma wasu musamman ma waɗanda kake gaba kwajituwa ka yi amfani da dukiyarka wajen ka sayi abinda wato ka sayi matsayin da ba naka ba ka ture wani akan daga kan matsayinsa kada ka yi amfani da wannan da dukiyarka ka sani Allah baya son mabarnata to haka musulunci ya zo da irin wannan tsari wanda yake kula da janibin jiki da kuma janibin ruhi janibin zuciya yake ba kuma janibin ruhi muhimmanci a yau rayuwar mu zamu ga yadda ta zagwalgwale ta lalace ba don kuma saboda an zubar da janibin gyaran hali da janibin zuciya ba ba shi muhimmanci ba hatta a makarantun mu hatta a yanayin tarbiya hatta a yanayin yadda muke tsayawa muna magana da kananan yara matasa masu tasowa ba a nuna musu yadda matashi ko yaro yadda zai taso ya zama wani mutum nagari sai dai a nuna masa yadda zai zama wani mutum mai hamshakin dan kasuwa hamshakin mai arziki hamshakin mai kudi ko yadda zai samu wani mulki ya zama hamshakin dan siyasa ko wani abu irin wannan wanda wannan ya kashe zanibin ruhi saboda haka in ya taso kawai idansa yana kan yaya zai cimma wannan bukatar tashi baya kan tunanin yaya ya kamata ya gina zuciyarsa yadda zai zama mutum na kwarai ya zama mutum salihi ya zama mutum mai gaskiya mutum mai amana mutum mai alkawari mutum mai ganin girman na gaba duk wannan abubuwan baya sa cikin abinda ake dasawa matasa da yara da sauransu za a yi program gwamnati za ta share program 10-20 fiye da haka wanda za ka ga wani program guda ɗaya da aka tsara shi ta yadda za a dasa tarbiyya a cikin zukatan matasa ba sai dai ya za su dogara da kansu ya za su zama masu kuɗi ya za su yi sana'a ya za su yi kaza su yi kaza ana ganin cewa idan aka yi wannan an fitar da ɗan adam daga matsala da yawa daga cikin tunanin masu tunani je tunaninmu shine idan ɗan adam ya san cewa yana da sana'a shi ke da zama ba da matsala ya fita daga damuwa saboda yana da sana'a yana da abin da zai je yi wannan tunani ne takaitacce ita kanta sana'ar tana buƙatar wani abu na kyawawan halaye da ɗabi'u in ka dora shi akan wata sana'a baka ba shi kyakkyawar ɗabi'a ba da sana'ar zai cutar da mutane sana'ar zai zalunci zai algushi zai yaudara ba gashi nan ba da yawa waɗanda suna sana'ar ba wai ba su da ita ba amma a cikin sana'ar nan mutane kuka suke da su za a yi yaudara za a yi ha'inci za a ci amana za a ba abinda ba za a yi a cikin ta ba to kaga ashe dan ka bashi sana'a kawai baka gyara masa halayensa da dutse baka bashi kyakkyawar tarbiya ba to wannan sana'ar ba za ta yi amfani wajen gina al'umma ba sai dai ma ta rusa su amma idan ka bashi kyakkyawar tarbiya to duk wani abin da ya shigo hannunsa zai zama mai amfani ne a ga mutane ya amfanar da kansa ya amfanar da waɗanda suke kewaye da shi amfaninsa ya zama na yayi yana so ko ina saboda haka ashe akwai bukata mai karfi kwarai da gaske ga jagorori su fahimci cewa gina dan adam ginin farko shine gina masa ruhinsa da tarbiyarsa da ɗabi'unsa da kyawawan halinsa in ka gina shi daga wannan to dukkan wani abin da ka so kuma ka zo da shi daga baya ba zai wahala ba kuma zai zama mai amfani amma in ka samar masa ka ce kai abin da zaka nuna masa muhimmancinsa shine ya samu sana'ar yi na'am tana da sana'a tana da muhimmanci ba wai ba ta da muhimmanci ba amma akan me zai gina sana'arsa akan me zai gina rayuwarsa bayan ya samu wannan sana'ar in aiki ka samar masa na gwamnati baka bashi kyakkyawar tarbiyyar da zai rike amana ba shikenan zai karbi dukiyar al'umma ko wani abu aikin al'umma ya ta cutar da al'umma a cikin wannan aikin nasa to me aka yi kenan saboda ka kaga ba a gina kowa ba illa kawai ya zama wani makami ne ko wani adace wato wata na'ura ce da za ta zama ta rusau da za ta amfani da ita wajen rusa al'umma shi yasa mai hikima yake cewa ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu shi al'umma ita ce kyawawan ɗabi'u idan aka samu kyawawan ɗabi'u to an samu al'umma amma aka rasa kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u to wani al'ummar babu ita wani yana cewa falasta bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba ba ta yadda za a yi ka gina wa mutane ginansu idan halayensu ba su da kyau idan halayensu a rusa suke rusa sun halaye gare su to babu yadda za a yi waɗannan mutane ka yi musu wani gini da zai tsaya da gindinsa saboda haka dole ne ba wa sha'anin tarbiyya da gyaran hali da gyaran ɗabi'u a makarantu abinda manhajojin karatunmu tun daga na nursery school primary har zuwa na jami'o'i da zama na sha'anin ɗabi'u da kyawawan halaye su ne a gaba ba maganar yadda yaro zai ci jarabawa ba ko in ya ci jarabawa zai samu aiki wannan wani abu ne wanda in wancan ya samu to shi kuma ne zai zo da sauki. Yaro ya samu aikin gwamnati, bai samu aikin gwamnati ba, yana da dabi'u masu kyau da za su iya sawa ya gina rayuwarsa, kuma duk inda ya je ba da sha'awa. Malam ka samu masa abin da zai yi, ka wadata shi da sana'a, amma ka bar shi ba kyakkyawar tarbiya, to abin da kake ginawa shine zai ta rusawa da kansa. Kana gina masa yana rusawa, kana gina masa yana rusawa, kamar yadda yanzu muke gani. Gwamnatoci za su yi ta yara kuɗaɗe akan za a taimaka masu ƙananan sana'u, amma ƙarshe kuɗaɗen za su zirare ta wuri daga sama kafin su zo gurin ƙananan, manya-manyan sun cinye. Ko kuma a su ƙananan waɗanda ya kamata su zo hannunsu ba su za su je hannunsu, gurin wasu za su. Ko kuma wanda aka ba su ɗin maimakon zanto ya yi amfani wajen su ƙara kyautata rayuwarsu, za su bi su lalata kuɗaɗen sai abin da ba shi ya dace ba. Duk kuma ba komai ja wannan ba, irin rashin samun kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawar zuciya da gina ruhi, wanda shi ne babban abu a rayuwar ɗan adam. Allah ya samu dace.
To mun su mami malam Allah ya saka alkhairi. Tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam, ya hukuncin idan mutum zai fitar da zakka ya sai lissafi, ma'ana zai lissafa ne yanda ya siyo kayan sai ya dora kuɗin mota kai, ko kuwa zai lissafin su ne yadda ake siyarwa a kasuwa a wannan lokacin?
To maganar jumhur, wato mafi yawancin malamai wanda suke cewa shine zai yi lissafi, zai musu wato farashi da abinda kasuwar take ciki a lokacin, wato a lokacin da zakkar ta wajaba a kansa. Muna da lokacin da zakka take wajaba a kan dukiya da lokacin da zai bayar. Lokacin da zai bayar wani daga baya ne, lokacin da zakkar ta wajaba shi kuma lokaci ne, shi ne na farko. Zan mu ce da a ce muna cikin watan Oktoba, cikin wannan wata na Oktoba zai fitar da zakkarsa. To duk abin da yake da shi na kayan kasuwancinsa, wato kadarorin da yake sayarwa ko kayan kasuwancin da yake sayarwa, to zai nemi ya san farashinsu a ranar, a lokacin. Farashinsu a lokacin, ba wanda ya riga ya saya, farashinsu a lokacin, a nawa ake sayar da su, to a lokacin sai ya yi masa kima da wannan farashin. Farashi iri biyu ne, akwai wanda za ka yi farashinsu a jumlace, akwai kuma farashin su wanda zai sai da kwaya ɗaya, akwai masu sai da abin nan mai suke ce masa sayar da abu haka, wanda suke bayarwa sari, akwai kuma wanda suke sayarwa ɗaya. To kaga in shi kadararsa irin wacce ke waya sari ce, da farashin sari ba farashin ɗaya ku ba, farashin sari da shi zai yi lissafi, shi ne sai irin jumla. Idan kuma wanda yake sayarwa ne ɗaya ku, to shi ma kaga wasu suna cewa ko da ɗaya kun yake sayarwa, idan akwai farashin sarin, to da shi zai yi la'akari, don shi farashin ɗaya ku wani abu ne da ba ka da tabbas a kansa, wani kaci, wani ƙasa, wani ya sama, wani abu ne da ba ka da. Amma shi farashin sari, kun san, an san cewa dukkan wani wanda yake sarar da wannan kadarar ga yadda yake ba da ita, to a haka zai yi lissafi. In yi lissafi shi kenan sai ya fitar da abin da ya samu na lissafin wannan dukiya. Wannan shine abin da yawancin malamai suke faɗa akan lissafin abin nan. Amma lissafin kuɗin saya, wannan yana canzawa. Kana iya sayan abu bai sayu ba, ko ya ɗau lokaci bai sayu ba, sanda ka saye shi baya da abin, daga baya kuma zo ya ninninka kuɗinsa. To kaga a zo a ce ka yi lissafin baya, a nan akwai shiga haƙƙin shi wanda ya cancanci zakka. Sai masu sayar da sayan filaye su sayar, ya sayi fili miliyan ɗaya, amma bayan shekara ɗaya filin ya kuma miliyan biyu. To kaga ya zo ya lissafin miliyan ɗaya, akwai rage dukiyar da zai fitar da zakka mai yawa ƙwarai da gaske. Sai ka zai lissafin farashin da ake ciki a kasuwa a daidai lokacin da ya zo fitarwa.
To shi ma ne dai akan zakkar ne yake cewa malam, waɗanda suke yin kasuwancin haɗin gwiwa za su fitar da zakka a haɗe ne, ko kuwa za su riƙa yi kowa ya shiya ɗinsa za a fitar masa idan ta kai nisabi ya fitar da zakka?
Kowa yana fitar da zakka ne daga abin da yake nashi, ba abin da na wani ba. Ba a haɗewa ne da wajen dukiya, zan dabbobi ne ake haɗewa su ma da wasu sharuɗa. Amma dukiya, kowa dukiyarsa, wataƙila sun haɗa dukiya, wani dukiyarsa ta kai nisabi, wani kuma ba ta kai ba, baka tashi zakka ta wanda ta kai nisabi shi kadai zai fidda zakka, amma wanda dukiyar sa bata kai nisabi ba zai fidda zakka ba. Mutum ne suna da miliyan 2 da rabi suna kasuwanci, ɗaya yana da miliyan 2, ɗaya yana da 500. Haka tashi zakka mai miliyan 2 ne zai fitar da zakka, mai 500 ba zai fidda zakka ba, saboda shi kudin sa bai kai nisabi ba. Haka ba za a kalli kudin gaba ɗaya a ce musu ai kudin za a kalla ba, a za a kalli kowa nashi. Dabbobi ne idan an hada su suna da gurin kiwo daya, suna tafiya kiwo su dawo, to wannan ana gurin tatsar su daya, to wadannan su ne aka ce ka a raba su, ka a hada su in suna raba, ka kuma a raba su in suna hade. Amma in ba su ba, sauran zakkar kadara, dukiya da sauransu, wannan kowace tana cin gashin kanta ne.
To shi mare wannan yake cewa mallaka idan mutum ya fitar da zakkar sa da watanni, sai kuma aka biya shi wani bashi da yake bi, shin zai fitar da zakka daga cikin wannan bashin ko kuwa zai jira sai shekara ta zagayo?
To bashi iri biyu ne. Akwai bashin da kaman kana sa ran zaka karbi kayanka kawai, dai bai zo hannu bane. To shi wannan ana son ka fitar masa da zakka lokacin da ka zo lissafi. Wato ka zo zaka yi zakkar ka a October, akwai wani bashin ka da zaka karba a December, lokacin karbin bai yi ba, amma dai ka san cewa wannan bashin a yadda ka saba baya wuce lokacin sa, zaka karbi kayanka. To in ka tashi zakkar ka a October, sai ka hada da shi bashin da zaka karba a December, ka fitar masa da zakka, ba ka jira sai ka karba ba. Akwai bashin da kusan ka fitar da rai saboda ganin yadda wanda ya karbi bashin ya zama, ko yake yi maka, ko kuma alamar baya da shi ya tsiyace, baya da abin biya har ka fidda rai, to wannan ba za ka sa shi cikin lissafin zakka ba. Idan har Allah ya sa baka yi abin nan ba, baka yi aune ba kawai sai ka ga ya dawo ya biya ka, to sanda ya biya ka sai ka fitar masa da zakkar, amma kafin ya biya ka ba ka sa shi cikin zakka ba. Saboda ya danganci wani irin bashi ne, in bashi ne wanda yake a daman can ana sa ran za a karbe shi, to ya kamata a ce an fitar masa da zakka tare da abin da aka karba. Idan ya zanto bai fitar masa da zakkar ba har December ta yi ya karba, sai ya fitar masa a daidai lokacin.
To wannan shi kuma yake cewa mallam mutum ne yake sana'ar hannu ko kuma kasuwanci, sai wani ya yi masa hanyar samun aiki a wurin wani mai gidansa. To wajen siyan kayan aiki, idan ya kama za a sayi guda 10, sai shi wancan din ya ce a saka guda 11, idan mai gidan ya bada kudin sai shi a cire masa kudin guda 1 akan hakan. Shi ne ke tambayar menene matsayin hakan?
Ban fahimta ba. Shi
wanda ya samar masa aikin ne yake cewa a sa guda 11 maimakon 10, saboda hakan an biya kudin shi sai a cire masa kudin guda 1.
To amma shi yanzu wannan yana tambaya ya halatta ko bai halatta ba? Ya za a yi wani ya sa a yi ƙarya a ƙara kaya bayan kuma ba haka bane, kuma har a tambaya a ce ya halatta ko bai halatta ba? Ina ga inda yau tambayar mun fahimci ta haka yake nufi, wani ne yake aiki, wani ya samu masa aiki, aikin nan aka bashi aiki zai je su wasu kaya, sai shi wanda ya samu masa aiki ya ce ka rubuta 11, haka ya ce ko ka rubuta 11 maimakon 10 da ake ce ana so. In ya so in ka tashi sai ka cire min kudin guda 1. Wannan haramun ne karara, ai baya bukatar tambaya. Haramun ne da kai da kake yi masa da shi da yake karba, dukan ku kun yi tarayya, da kai da ka taimaka ake yin wannan rashin gaskiyar da shi da yake da yace kai kake yi, ba ku da bambanci, duka kun ci haramun, ko baka ci ba ka ci, aka tashi duka za ku mayar da wannan abun a gaban Allah subhanahu wataala.
To bala yana da bambanci da wanda shi kuma yake cewa idan mutum yana kasuwanci an aiko wani siyan abu a wurinsa, sai shi wanda ya zo din ya ce ya kara masa a jikin receipt da za a bashi.
Duka abu ɗaya ne, haɗin baki ne, ai cuci wanda ya aiko ai masa sayayya. Aka aiko ka kai sayayya, ka zo da abin da ka zo saya, aka ce maka ga farashinsa. To kuma sannan shi mai sayarwar bayan ya gaya maka farashinsa kuma ya ce zai kara wani abu a cikin receipt, saboda kai ka yanke, wannan ai zalunci ne. Wannan shi ne abin da yake rusa mutum a cikin harkar sana'arsa. Da zarar shi wanda kake mu'amala da shi ya fahimci kana masa wannan, shikenan daga ranar ba zai taɓa ƙara yarda da kai ba. Kuma duk abin da zaka zo da shi sai ya yi shakka, sai ya zarge ka, daga lokacin shikenan sunanka ya ɓaci, sana'arka ta lalace. Abin da yake cutar masu sana'ar mu kenan wannan rashin gaskiyar akan kuma wani abin da bai taka kara karya ba, kaje ka kara 1000 ko ka kara 500 ko 2000 kwana nawa zaka yi ko awa nawa zaka yi maka cinye kudin shikenan rashin gaskiyar ya bika rashin amanar ta bika sannan kuma gashi abinda kai samu din bai maje ko ina ba to kaga karshe mutun ya rusa kansa da kansa maimakon yayi abinda zai gina rayuwarsa ya gina duniyar sai gina lahirarsa wannan haramun ne baya halatta
to masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan talabijin na rahma a kan tsawana dan adam na Najeriya wato Nicomsat kuma kuna da mar aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatinan talabijin dinku haka zalika dai muna tare da shi malami mu ne a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalimo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa zamu dora a cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalimo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita to zabe mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ne yake aiki a ɗakin gwaji na asibitin gwamnati na wata jiha kuma yana da albashin sa duk wata yace amma ya kasance gwamnatin jihar ba ta iya kawo kayan aikin gwaje-gwaje so da ka sai ogan ɗakin gwajin yakan dauki kuɗin da aka yi ciniki da shi ya sayi wasu kayan aikin da babu sannan idan wata ya kare ya ce gwamnati wato kasanta na rabanu ya kuma cire kuɗin sayan kayan sauran kuma ya rabawa yaran da suke aiki a ɗakin gwajin tare da shi shine ke tambaye mallan shin ya halatta mutun ya karɓi irin wannan kuɗin idan an bashi
to a yadda na fahimta daga shi tambayar mai tambaya shi wannan ma'aikaci da yake aiki a wannan guri akwai kayayyakin aiki da ya kamata a ce gwamnati ta saya ta aje musu domin su yi wannan aikin da aka dauke su su yi amma ya zanto gwamnati bata sai kayan ta aje ba sai ya zanto shi kudin da ake samu na wannan guri ya sayo kayan da ake bukata to sai su kayan da ake bukata kuma sai ya kara wa kansu albashi bayan albashin su da aka ware musu na wannan na aikin dai da aka ce su yi din to tun da ya sayo kayan aiki to bara ya kara wa kansa albashi cire ya ba wa yaran sa shi ma ya dauka ina ga wannan akwai rashin gaskiya duk da ya kamata ya zama mai cikakken kishi tunda kudin daman na gwamnati ne koda gwamnatin za ta sai aida irin wannan kudaden za ta saya kudaden da kake tarawa din kake ba wa gwamnatin da su ne dai za ta so kayan aikin to sai zanto rashin kula da sakaci da rashin daukan abubuwa da muke da shi da muhimmanci sai zanto wanda suke kula da abin ba sa yi kai kuma Allah ya sa maka kishin zaka iya yi daga cikin iya kudin da ake samu na ita wannan asibitin ko na wannan guri da kake aiki ka samu daga cikin kudin ka siyo kuka yi aikin da daman shi ake so ku yi ba wani aiki ne ƙari aka samu akan aikin ku ba to sai kamata kuma ka ce a cikin wannan kuma har ila yau sai ka ƙara cire wasu kudi ba ka cire wa kanka ka cire wa yaranka ka cire wa ka ce kuma ka cire gwamnati daman kudin gwamnati ne kuma daman aikin da aka ba ku kenan ku yi ila iyaka yanzu da bata kaya ba kai kuma Allah ya sa kake da dabara da kishi kake ga akwai kudin da za ku iya sayan kayan ku daga cikin ma'aikatar ku yi wannan ayyukan da ake bukatar ku yi to menene kuma ƙara wa kanka albashi nan take ka ƙara wa yaranka ka ce ka cire kudin da gwamnati ne koda gwamnatin za ta saya dai ai da irin waɗannan kudaden za ta saya ba wasu kudi ne daban ba kudaden da ma'aikatun suke tara mata da su ne za ta so kayan aikin ya kamata kai kai wani abin da zai nuna kishinka da kaunarka da kasarka da al'ummarka ba kai wani abin da kai dan ka bukatar kanka ba sai ka rusa aikin ka kuma ka shiga cikin wani haƙƙi da ba naka ba saboda ina ganin wannan bai kamata a ce yayi wannan abin ba ya sai kayan aiki a ci gaba da aiki kawai kowa kuma yana da albashin sa daman in la iyaka kawai in harkar karin albashi ko promotion tai yayi kokari ya ga ma'aikatan sa yadda suke aikin nan bai bar su haka nan ba ai musu promotion ba yayi ya shige gaba ya ga cewa sun samu promotion yadda ya dace zanto ana musu ana kuma kyautata musu a gwamnatance kamar yadda su ma suke tsayawa suna aikin yadda ya dace wannan haka ya kamata amma ya zanto zai cire cikin kudin kayan abin nan kuma ya sai kaya kuma ya karawa kansa albashi ya karawa yaransa albashi ba bisa ka'ida ba, ina ga wannan ya so gyara amma kuma ya haɗa gyaran da wani abin da ba haka ya dace ba.
To malam, kusan dai tambayoyin da suka zo da irin wannan salo, wannan tambayar shi ma yake cewa shi kuma yana aiki ne a gidan mai, sai kamfani ya ce musu su rika sanya lita 100 a generator ɗinsu da suke aiki da shi, to amma sai suke saka lita 80, cikon kuɗin kuma sai su yi amfani da su akan hidimarsu, amma kuma kamfani yake cewa idan man bai isa ba da aka ba su, to babu ruwansu. Shi ne ke tambayar mu ya matsayin kuɗin lita 20 da suke amfani da shi a tsakaninsu.
To ba zan san yanayin nature ɗin aikin ba. In aka ce ga shi ka sayi mai lita 100, kuɗin mai ne lita 100, to ya kamata abinda aka yi sharadi da kai dan almuslimuna ala shurutihim, wannan shine ka'idar da musulunci ya gindaya cewa duk sharadin da aka yi musulmi suka yi junansu, to su tsaya akan sharadin su kar su saba. In an ce ka sayi lita 20 abin lita 100, to sai lita 100. In ka zo ba ta kai ba, in kamfani ce ba zai saya ba, ka tsaya a gyara sharadin, a gyara sharadin cewa lita 100 din da in ba ta kai ba za ka abin nan za a cika maka abin da zai kai ka. Amma idan to kana rashin gaskiya saboda kai ma akwai ta inda za a yi maka rashin gaskiya, ina ga wannan ba daidai bane a kasuwanci na musulunci a same shi. Kasuwanci yana so komai zama keke da keke, aka ce to tunda in an ce zan cika, to bari ni ko in rage regewa, saboda ran da duk aka ce in cika shikenan a cikin abin da na rage zan cika. To ran da kuma ba a cika abin nan ba cikon fa, duk fa sauran ka riga ka ci su haka nan a banza, babu magana. Da yau da ce aka kai ka ajewa kai, ran da duk aka gama zaka dauki canjin su ka ba su kayan su, to da sauki a ce ka sayi 80 ka biya bukatanta, 20 din ka aje ta. Ran da aka ce a ciko ana bukatar ciko, ka dauka daga cikin 20 din da ka ajiye daman ta su ce kai cikon da ita, shikenan babu matsala. Amma in ya zama na in ka ci banza, inda yau zaka ci kabar aiki shikenan, ba ranar zaka mai musulmi abin da yake haƙƙin su, wannan ba daidai bane.
To wannan shi ma yake cewa mallam ya kasance yaro ne a shagon kasuwa, to yace mai gidansa yana sallamar sa duk ƙarshen wata, to amma yace ba ya iya hakura da abin da yake bashi din a matsayin albashi. So lokaci da dama idan ya aike shi ko kuma ya saida kaya, sai ya rike kuɗin ba tare da ya kai masa ba. To aka yi samuwar ya sayi fulotu ma ya gina gida da irin wannan kuɗin da yake hadawa da kuma albashin nasa. To shi ne ce yanzu abin yana damun sa mallam, saboda har yanzu suna tare da mai gidan kuma ya kasa daina wannan mummunan aikin na daukar masa kuɗi. Shi ne ke so mallam ya taimake shi da shawara.
To shi aklu amwali nasi bil batil yana daga cikin manyan zunubai. Ka rika cin dukiyar mutum ba ta hanyar da ta dace ba, ta hanyar gaskiya ba. Tunda har kana karkashin sa kuma da abin da yayi zai baka, kuma ka amince kake zaune da shi a haka, to haramun ne ka taba wani abin sa ba tare da yaddar sa ba, ko mun kankantar sa ko mun yawan sa. Saboda ka in ka dauki wani abu nashi kai amfani da shi inda bai dace ba, ko har ya duke sa, har ta kai ma kana iya mallakar gida saboda rashin gaskiya da kake yi, babu shakka wannan barnar tayi girma. Kuma duk wani abu da zaka ci ta wannan hanyar, ko mun kankanta su kakkare na yawan sa, ranar gobe kiyama sai ka biya shi ranar da babu dirhami, babu dinari, babu kuɗin da zaka iya biyan sa. Ayyukan ka ne kawai da zaka yi da kai na kyawun na kirki a nan duniya, da su zaka yi biyan bashin da su zaka biya wannan haƙƙin da ka ci. In babu kuma a kwaso laifuffukan sa a jibga maka. Saboda akwai hadari kwarai da gaske. Yanzu dukiyar da kake fantamawa cikin ta, gidan da ka san kai ba da dukiyar ka ba, wajibi ne ka san yadda kai ka mayar masa dukiyar sa. In ma ta kama zidan zaka sayar, ka kintace duk abin da ka san ka dauka kai masa, wannan shine zaman lafiyar ka. Amma ba haka ba, ka mutu a cikin wannan gidan, ka mutu a cikin gidan haramun, kuma ka mutu kana cin irin wannan dukiyar, ka mutu kana cin haramun, ka mutu kana ciyar da iyalanka haramun, ka mutu kana sastura ta haramun. Saboda ka mutu haramun ya kewaye ka ta ko ina, sai ina zaka samu tsira. Saboda ka hakura, in kaga kuɗin da yake baka bai ishe ka ba, ka neme ya ƙara maka. Ai ba tilas a ciki, yarjejeniya ce. In kaga kuɗin da yake baka kai ya maka kaɗan, ka ce to gaskiya kuɗin da ya mun kaɗan a ƙara mun. In yayi dai ƙara maka shikenan, in bai ƙara maka ba kana damar ka bar shi ka je ka nemi wata sana'ar. Amma ba ka rika cutar da shi, ka rika ha'intar sa ba, ka rika cin amanar sa, ka rika cin dukiyar sa ba tare da sanin sa ba. Wannan hadari ne kwarai da gaske ciki. Kuma in har ka sake Allah ya karbi ranka ba tare da haƙoƙin sun koma ga mai shi ba to kana cikin garari ba ƙarami ba
Na'am to sai shi kuma ne yake cewa mallam shine ya samu aikin nan da gwamnati ta bullo da shi na Empower to sai shi ma ya dauki wani aikin yake tura shi yake zuwa shi ma yake biyan sa kaso 1 bisa 3 na abin da ake biyan sa shine yake tambaye mallam menene hukuncin hakan da yake
to a ka'ida a musulunci kana iya baka aiki ka ba mu wani amma da sharadi idan to wanda zaka bawa a ka'ida nake ga maka ta musulunci ba ta Empower ba ta Empower ba san kadarin su ba ta yi su a Empower ba su yi da wannan ba amma ita shi a ka'idar musulunci akwai ana iya baka ijara wato ana iya baka aiki ce ana son ka hakari jiya sai zanto ko ka samu rashin lafiya ko ku a wani uzuri da ba za ka iya hakari jiyan ba to kana iya ba mu wani wanda zai yi hakari jiya a bisa sharadin da akai da kai na farko wato kada ya gaza abin da akai da farko na farko saboda kun wani zai iya yin aikin da shi aka bukace ka kai kana iya yin kai kuma jinga da shi ko ƙasa ko fiye da yadda aka baka ko ƙasa da yadda aka baka wannan kuyi da shi amma da sharadin ya zanto shi wanda za a yi wa aikin zai ya gamsu da cewa aikin da ake masa haka yake san shi wannan babu laifi amma sharadin Empower ni ban san ya take ba in an dauki mutun yana iya wakilta wani ya masa aikin ko ku a dole sai dai shi wanda aka dauka zai yi wannan kuma wani abu ne da cikin form din da ka cike kila nan zaka ga abin da aka rubuta
to ne ke cewa dan idan aka ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mutun yana cikin sallah ko kuma yana ban daki ta ya zai iya sauke nauyin salati a gare shi
daman ba ana sallah ana wata ibada ce ita wacce tana da ita ma dokokinta akwai abubuwan da aka yadda ka yi su a wajen sallah kuma aka umarce ka yi su a wajen sallah amma a cikin sallah ba yadda ka yi ba to ba za ka zo kana sallah kai waɗannan abubuwa ba daga ciki akwai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ce babba amma a cikin sallah akwai inda ake yin salatin akwai kuma inda ba salatin ake so ayi ba abinda ake so ayi ko karatun Qur'ani ko zikiri ko wani abu irin wannan to ba a so ka shigo da wani abu ita a sallah wanda babu a tsarin ta ba a sa shi a gurin ba shi za ga akwai guraren da aka ce maka karanta Qur'ani duk girman karatun Qur'ani aka ce in kai ruku ko sujjada ka karanta Qur'ani karatun Qur'ani wani abu ne da ba zikiri ne da babu wanda ya kai shi amma kuma a daidai lokacin ba shi ake so kai ba saboda mutumin da yake sallah dan an faɗi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama a ce masa salati a daidai lokacin yana sallah ba an wannan yana wajen sallah sai kamar mutum ne kaje yayi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce da shi yarhamuka Allah duk an bukace ka faɗa masa haka a wajen sallah amma a cikin sallah idan kai haka ka shigo da wani abin da babu shi a cikin sallah haka nan a cikin bandaki sai ka bari in ka fito sai kai salatin amma ambaton Allah a tsakiyar bandaki akan yi bismillah haka an shiga bandaki da sauransu amma ba guri ne da ake sagewa a yi zikiri a cikin sa ba
to ne shirin ka cewa Allah ya mallan ya hukuncin sallar kasar ga dalibai da suke karatu a wani gari shin za su iya yin sallar kasar ne har sai sun dawo gida kamar yadda yaji daga wasu dalibai suna yi ko kuwa za su cika sallar ne bayan kwanakin kasar sun kare ma'ana bayan kwana bayan kwana 10 da barin gari
in sha faɗa cewa wanda suke fita karatu su je su yi shekara daya wasu ma biyu wasu fiye da haka hukuncin mazauna gari ne ba hukuncin matafiya ba wanda ya tafi karatu ba a ce ya yi tafiya zai tafi karatu saboda yana zuwa wannan kasar za zai ne zama ba wai ya je ne yayi wata ba bulaguro ya je ba shine ake cewa bulaguro ba akwai as-safar shine bulaguro wanda kuma ita al-urf al-ada ita take hukunta cewa abu kaza tafiya iri kaza bulaguro ce mutumin da ya tafi karatu ba a cewa yayi bulaguro zai ce ya tafi karatu yana kasa kaza shi yasa in yaje duka dabi'un sa ma da irin yanayin zaman sa suka koma irin na ɗan kasar ya kama gida ya sayi mota wani ma ya sayi mota wani ya buɗe account ma na banki ya samu kan waya duk dai wani abin da ɗan kasa zai yi na bukatun sa na zaman sa a kasar shi ma duk zai yi ya je buɗe file a asibiti yana zuwa a duba shi in baya da lafiya da sauran abubuwa irin wannan saka hukuncin sa hukuncin mazauni ne ba hukuncin matafiyi ba haka babu maganar kasaru mutum wanda ya daura kayan sa ya tafi karatu zai je wata zai je shekara 1 zai je shekara 2 wannan yaje zamani na wannan lokacin sai aka bazai kasar ba
to shi kuma ne malaike tambaye mallan shin musulmai za su iya nuna farin cikin su akan nasarar da ƴan taliban suka samu har ma su yi musu addu'a ya ƙara wato Allah ya ƙara mana lafiya
to taliban yawanci mutane ba su san zuwa taliban ba taliban kalmar taliban tana nufin dalibai dalibai asali akwai waɗanda suka yi yaki da tarayyar Soviet tun cikin 1979 har zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta karye 1992 to waɗanda mayakan da suka yi yakin Afghanistan ɗan Afghanistan mayaka da suka yi yakin bayan yakin ya kare tarayyar Soviet sun janye daga ƙasar Afghanistan saboda ganin asara da suka ta yi shekara da shekaru suna yaki ba wata nasara sai mace sannan kuma ga kasashen yamma musamman America da sauran kasashen yamma su ma sun samu wata dama ta yadda za su karya tafiyar ita tarayyar Soviet din saboda yakin wannan kolwa da ake yi na yakin abinnan ruwan sanyi tsakanin waɗannan bangarori guda biyu bangaren gurguzu da kuma bangaren yan jari hujja to bayan wannan yaki ya kare waɗanda suke mayaka kungiyoyi ne daban-daban wanda suka yi yakin kungiyoyi ne da yawa akwai manyan kungiyoyin shahararru waɗanda suka yi abin irin jama'atul islamiyya irin al-hizbul islami da sauransu waɗanda su kusan su suka yi ƙarfi su suka ji har suka karbi cikin ƙasar garin Kabul to da ya zanto kuma a junansu ba shiri wanda suka karba wasu kuma suka ja daga kamar hikimata yare da jama'a sa'in il-hizbul islami suka ce ba su yadda da su rabbani ba da haka ba su yadda da su riƙe ƙasar ba to sai ya zanto faɗa ya dawo a tsakaninsu su kuma matasa da suka shiga yaƙin sai suka koma tsangayoyin suka ci gaba da karatu suna da tsangayoyi da yawa a cikin ƙasar Pakistan suka ci gaba da karatunsu nan kuma cikin ƙasar Afghanistan bayan janyewar tarayyar Soviet da fitar mayakan wannan sai zama na kuma garin ya jagule ya dagwalgwale banda fashi da makami da fade da ta'addanci da cin zarafi da kawai sai zama na kowane sarkin yaki ya ja wata gunduma shi yake cin karansa ba babba kashi da yaransa ya saka shinge a karɓi kuɗin haraji a yi satar mutane a yi fade a sai da koken da sauransu gari dai ya yi hargitse saboda ba wata gwamnatin da take iya hukunta ƙasar gaba ɗaya to su waɗannan ɗalibai suna karatu sai ya zanto akwai nan Kandahar yana ɗaya daga cikin garuruwa da suka shahara a wancan lokacin da ɓarna da taɓargaza da rashin zaman lafiya da kashe-kashe sai suka shi Mulla Umar wanda shi ne farkon jagoran 'yan taliban ɗin ɗan yankin ne sauraka sai mutanen suka nemi cewa wannan ɗalibai su dawo domin su tabbatar musu da zaman lafiya a yankinsu tunda suka dawo suka kori waɗannan sarakunan yaƙin suka tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan yanki sai zanto ƙauyuka da garuruwa da suke makotaka kowa sai ce su ma a zo a yi musu irin wannan to da haka asali fito wasu daga tsangayoyinsu ba sun fito ne da niyyar yaƙi su karɓi gwamnati ba sun fito ne da niyyar a samu kwanciyar hankali a waɗannan ƙauyukan da ake ta kashe-kashe da rashin zaman lafiya saboda babu gwamnati to da haka su kuma waɗancan tunda sun koma suna faɗa a junansu wajen yaya za su raba gwamnatin Hikimata Yare da Abdurrabbin Rasul Sayyaf da wannan Rabbani kowa da mabiyansa ana ta faɗa to su kuma nan sai zanto suna ta kama garuruwa ta hanyar tabbatar musu zaman lafiya tana ta kama garuruwa sai kuma zanto ana ta na'am da su shine cikin ɗan ƙanƙan lokaci a wancan lokaci sai gashi sun zo har ma sun karɓi ƙasar gaba ɗaya to wannan shine dalilin bayyanar taliban asali ba wai wasu ne da suka fito akwai 'yan alƙa'ida su kuma zamansu daban su yawanci alƙa'ida baƙi ne da suka shigo suka yi yaƙi yawancin su larabawa ne da sauran mutanen asiya sauraka su kuma waɗannan asali yawancin su ma 'yan ƙabilar bashtun ne da suke ƙabilar da tafi yawa a cikin afghanistan ɗin sauraka su suka zo sai suka samu mulki to suka samu mulki kuma aka zo aka yi 11 september lokacin aka zargi 'yan alka'ida da cewa su suka yi a lokacin ma ita kanta ƙasar america ba ta zargi 'yan taliban da cikin harin ba wanda ta zarga su ne 'yan alka'ida tun da sa akwai bambanci tsakanin waɗannan taliban da kuma alka'ida to abinda ya hada su lokacin da aka ce su miƙo shi Usama bin Laden sai suka ce to za su miƙo shi amma a na farko dai ba su ba wa kasashen da ba na musulmi ba na biyu kuma kawo a tabbatar musu da yayi laifi ko dai su hukunta shi ko su ba da shi kasar musulmi a hukunta shi to nan ne kuma America ta dawo ta kara kariya su ta watsa su suka fita to wannan su ne asalin Taliban saboda su Taliban din yawancin su ya abin nan kamar kace tsangayen abin nan almajire ne tsangaya wanda ba su da wani abu da suka sani ma na siyasar duniya ba su wani abu diplomasiya ba su wani abu shi yasa lokacin da suka karbi mulki abinda suke karanta a tsangayen su a littattafan su shine kawai suka ce su zashi su shine mulkin na ba su wani abu siyasar duniya ba ya zama na sun zo da dokoki masu tsauri ba za a bar camera ba za a dau hoto ba ba za a aske gemu ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba wanda wannan rashin suwayewar ta sa su suka zo da irin wannan abin da farko amma bayan yanzu wannan shekara 20 da aka yi suka dawo za a ga cewa sun dawo ba kamar na farko ba Taliban na farko ba saboda me saboda waɗanda zacen suke shekara 30 ɗan matasan su ne ɗan shekara 50 saboda ka duniyar ta canza musu ba yadda ta suke ba haka waɗannan su ne Taliban kuma Taliban sun yi kokari ne su ga cewa sun fitar da waɗannan da suke ta yaƙi a cikin ƙasar sun tabbatar da wani stability na ƙasar a ka'idar duniya kowace ƙasa ana barin su su yi abin da suka yi imani da shi mutanen ƙasar sun amince musu sun yarda da su dan menene za a ce ba za su yi mulki irin wanda su suka yarda da shi ba a bari mutanen kasar su ya junan su tsara abin da za su yi amma a ce ga yadda ake so su yi mulki wannan ai ba daidai bane ba ganin kasashe yanzu Vatican kace Vatican a daina magana kristanci a kasar abin da kwata ce ta addini kuma haka tsarin sa yake haka kuma za a musu saboda kan suka ce haka za su yi a kyale su kuma yadda su suke ta kokarin nuna ma ba yadda ma aka san su a baya ba saboda haka a ce ƙasa ta musulmi irin wanda ta yi shekaru cikin yaƙi an samu ƙarshen yaƙin ya zo mutane za su numfasa babu shakka kowane musulmi zai farin ciki da haka
to malala ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin shirin domin samun mafita kuma za ku yi aiko mana da sakonin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amadadin shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ko da yake shi ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh